na zuwa ga Professor. Assalamu alaikum.
A'udhu billah, bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahabati wa wala. Allahumma alhimna sawaba, wa jannibna al-akhta'a, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, yawwa muslimi masu albarka mahalata wannan wato jeren giyan muhadarat da aka gayyato manya-manyan malamai da shugabanni suka zo suka gabatar mana da guzuri wanda zai zama abincin rayuwar mu duniya da kuma lahira da kuma waɗanda suka tsara suka shirya wannan tsari na lakcoci masu muhimmanci da mawdu'ai masu ƙarfi da waɗanda suka jagoranci zaman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masu shirya wannan muhadara din da abokina a da shugabana a yanzu kuma limamin mu Dr. Muhammad Suleiman ya gabatar mana wato kusan in ce sun yi in ce aika-aika ne ina bakin kaza za shi da linzamin doki a ce babban malami irin limamin masallacin Sultan Bello a Dr. Muhammad Suleiman zai muhadara kuma yanzu in yi taliki. To kamar yadda shugaban zamani ya faɗa gaskiyar magana wato wannan mawdu'i da malam ya tattauna mana iya adalci ya yi mashi adalci domin bai karanto mana nasosa daga alkur'ani da hadisai ya fassara mana kawai ba sai da ya ɗaure waɗannan nasosi da waƙe rayuwarmu a yau domin in an ce abu kaza haramun ne to kuna abu kaza wanda ke yana shine wannan abu fassaran wannan abin da aka ce kar a yi. Abu kaza na da kyau to wannan shine fassaran abin da kuke yanzu haka a rayuwarku. An ce a yi abu kaza to ga yadda za ku yi abu kaza din nan. Malam Yadu ya faɗa mana wannan. Allah ya saka mishi da alkhairi. Illa iyaka kawai sai dai in mana bita na abin da malam ya karanta mana. Domin mawdu'in da aka ba malam mawdu'i ne wanda yake lokacin da yake sai naji kaman da ba ma kama ba naji da ni kawai yake yi. Burara yake ta tsala min. Domin wannan harshe gashi kowannen mu na da harshe. Harshen nan wani tsoka ne tattausa babu ƙashi a cikin shi amma haɗarinsa ya fi na takobi, dafinsa ya fi na maciji, ya fi na kunama, barazanarsa ya fi abin da ke kisa. Shi ya sama malamai magabata cikin waɗanda suka gabata suka yi wani waka suka ce jirahatu sinani lahulti amu walaysa jirahatu sinani lahulti amu wala yaltabu ma jaraha lisanu. Abinda takobi ya yanka ya yi mashi liki a kwana tashi zai warke amma harshe idan ya mikanta ba ranar da zai koma daidai. Shi yasa bahaushe yake cewa magana zarar bono, in ta fito ba ta komawa. Kuma bahaushe ya tsare cewa harshenka zatinka. To wannan harshe harshe ne mai ni'ima ce mai girma, alkhairansa na da yawa, haɗarin kuma sharrinsa na da yawa, haɗarinsa na da yawa. Mana a cikin karatunsa ya yi mana bayanin ni'imar harshe da muhimmancin wannan ni'ima. Da harshen nan da muke ɗanɗano mu gane bambanci tsakanin zaƙi da ɗaci da hamami da bauri da sauransu da harshe muke ganewa. Sannan da harshe muke yin maganan abin da ya shafi wato kalma ta la ilaha illallah, wadda kalma ce mai muhimmancin gaske, wadda malam ya yi mana bayanin wato muhimmancin wannan kalma ta la ilaha illallah yadda ya faru tsakanin wato annabi Musa lokacin da ya roki Allah tabaraka taala ya kebe shi da wani abin da shi kadai ne zai bashi Allah tabaraka taala ya ce mishi kace la ilaha illallah malin ya mana wannan bayani sannan yana daga cikin wato muhimmancin wannan harshe da amfanin sa wato kalman shiga musulunci da harshe ake yin sa to sannan kuma wannan harshe daga cikin hadarurukan sa da kuma illolin sa kafirci ma da harshe ake yi sannan kaba'ira da yawa ana yin su da harshe mana ya kawo mana wasu daga cikin abubuwan da ake yi na kaba'ira da harshe gulma wadda da ana cewa gulma na wajen mata to yanzu gulma ya tashi a wajen mata ya koma wajen kowa da kowa mazan da matan duka ana gulma annamimanci mutum ya duk abin da yake nagartacce ne tsakanin mutane dangantaka kyakkyawa tsakanin mutane mutum ya ta kokarin da zai ya bata ta to haka nan kuma zuwa wajen mutane da huska biyu in ka je wajen wannan zaka je da wannan huska ne abin da zaka faɗa daban in ka je wajen wancan abin da zaka je da huska daban abin da zaka faɗa mishi daban to haka nan kuma baya ga wato abin nan akwai kazafi duk malam ya yi mana bayanin kazafi da yadda yake illa yake banna a cikin wato al'umma ita kanta da'awa da harshe ake kokari a gabatar da da'awa kuma yi tasiri da'awan ta tasiri manzo sallallahu alaihi wasallama ya kiraye mutane da dama zuwa ga musulunci ta hanyar wato kyakkyawan lafazi kyakkyawan harshe ya shirye da mutane ta hanyar kyakkyawan lafazi kyakkyawan harshe ba mu manta da hadisin wannan mutumin kauye da yazo masallacin manzo sallallahu alaihi wasallama ba da yazo ya kebe ya gefen masallaci ya saki fitsari a tsaye cha yana masallaci yana fitsari sahabbai suka yi cha akan shi hankalin shi ya tashi ji ya tsam sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi a'a ya ce musu a'a kar ku firgita shi karshen teje yi fitsarin a jikin shi sai da ya gama manzo ya ce ku ɗibo guga na ruwa ku watsa a cikin abinan din wannan kalma da manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai ya kasance ya sanya zuciyar wannan mutum bako da yazo karshe da ya tashi yin addu'a sai ya ce Allah ka shigar da ni aljanna ni kadai da Muhammadu haka nan wanda ana cikin sallah wani ya atishawa shi ga gaishe shi sahabbai suka dinga dukan cinyar su suna mishi suna tsauta mishi don su nuna mai cewa ai ba a magana a cikin sallah da aka idar da sallah sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya mishi bayani cikin taushi ya nuna mai cewa ai ita sallar nan ba abin da ya dace da ita sai ambaton Allah da kabbara da karatun alqur'ani da tasbihi wannan kalma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mishi da harshe ta tausa sai ya sanya mishi re to saboda haka ya kamata duk abin da zamu yi mu da ake ce muna kira zuwa ga Allah tabaraka taala muna karantarwa to mu yi kokari mu dora waɗanda muke kira akan su muke kiran su zuwa ga hanyar Allah akan harshe ta tausa akwai lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya fito yana tafiya a hanya cikin Madina sayyidina Umar na bayan shi suna tahowa sai ga wani na zuwa suna zuwa daidai da juna kawai sai mutumin nan yi taraf ya kama wuyan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ci kwalen shi ya matse ya shake shi har ya kai ga idanuwan annabi sallallahu alaihi wasallam suka fito suka butu-butu shedan tufafin manzo sallallahu alaihi wasallam ya fito a wuyansa ya shake annabi sallallahu alaihi wasallam bai tsaya a nan ba ya shingadin ga ya haɓa ma annabi baƙaƙe maganganu yau ba zan sake ka ba sai ka biya ni bashin da nake binka ko dama ɗan gidan banu hashin ɗan gidan abdul mutalib dama an san ku da taurin bashi in kun karɓi bashin mutane ba ku biyan su akan kari kaza da kaza kaza da kaza sai na Umar hankalin shi ya tashi ya sa hannu ya zari tafi biya ya zo gaban annabi ce ya manzon Allah ka bani izini in cire kanshi manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya juya kalli sayyidina Umar yace mishi ayya Umar ai da ni da shi ba wannan muke nema a wurinka ba abinda muke abinda muka fi bukatun shi a wurinka shine ni dai kai man nasiha idan ana bi na bashi in kyautata biyan bashi shi kuma ka bashi shawara idan zai bi bashin shi ya kyautata bin bashi daga fadin wannan sai mutumin nan ya saki wuyan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mishi duk alamomin annabcinka da manzancinka sun bayyana mini guda biyu ne kawai ba su bayyana min ba waɗannan guda biyu su ne wato idan aka zo aka mishi aikin wahuta koko da farko in aka zo aka gayyato hushin shi da hakurinsa to hakurin sai ya riga hushin zuwa in hushin yazo sai ne nuriyarsa sai juya na biyu kuma shine idan aka mishi aikin wahuta maimakon wannan aikin wahuta ya husata shi ya gigita shi ya tsaga mishi rai maimakon haka sai ya kara mishi hakuri akan abin da saboda haka yanzu haka ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah kaga nasiha manzo sallallahu alaihi wasallam yayi ma sayyidina umar sai ta shige wannan mutumin ta kuma bayyana mishi gaskiyar da yake so ya gane to daga cikin abubuwan da malam ya koya mana cikin wannan zama da muka yi wato akwai yadda zamu cigajiyan wannan harshe mu cigajiyan wannan harshe ta yawan ambaton Allah da tasbihi da tahlili da karatun alqur'ani duk malam ya mana wannan bayani daga ƙarshe malam ya jawo hankalin mu da cewa harshen nan mu yi kokari mu sanya mishi linzami domin Allah tabaraka wa ta'ala da ya halitta shi bai yi shi bai bashi kwararatan ba ya bashi tsarara ba sai ya yi shi a cikin baki da ya yi shi a cikin baki sannan kuma ya kawo haƙori kun ga dai haƙori da ƙarfin shi ko min ƙarfin kashi me yake fasa shi haƙori to amma sai aka kawo sai aka rufe tsoka da shi gam sannan baya ga nan sannan kuma aka kawo wato labba aka rufe da su domin mu san cewa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid sannan kuma domin mu san cewa hadarin harshen nan ya kai ga wato in ma za a samu lada wa asabahumullahu bima qalu kamar yadda malai ya kawo rake karanto mana sannan kuma malai ya ce mana walu'inu bima qalu abinda suka faɗa yasa aka ba su lada abinda suka faɗa yasa aka la'ance su duk me ya ja musu abinda suka faɗa da harshe saboda haka mai kokari mu sanya mu harshe mu linzami wannan sanya mu harshe linzami zai kawata mu da kanmu sannan zai kawata alaka tsakanin yamu sannan zai kawata wato yadda zamu kira mutane zuwa ga musulunci da harshen mu da kuma mu'amalar mu da sulukin mu malam duk da yake Allah ya sa karimi ne ya man kyautar minti biyu nagode da wannan kyauta na minti biyu ban sani ba in aka hada da sauran minti sun hada sauran minti na ya kusa au minti 17 kenan na samu saura na sauran minti biyar to alhamdulillah to jayayya da harshe yana kawo sabani malam yi mana karatu a kan shi da musu haka nan wato ba'a da barkwanci manzo sallallahu alaihi wasallam yana ba'a amma madaidaicin ba'a wanda yake bai wuce haddi ba bai wuce iyaka ba manzo sallallahu alaihi wasallam duk ba'an da zai yi zai faɗi gaskiya ne akwai wata tsohuwa da ta zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama ta ce mishi ka roƙa mini Allah ya sa ni aljanna sai ce a tsohuwa ai tsofaffi ba sa shiga aljanna ta tsorata hankalinta ya tashi ta koma tana kuka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku faɗa mata cewa lokacin da za a shiga da aljanna ba za a shiga da cikin halin tsufan nan ba sai an maida ita matashiya mai jin karfi ba ta wuce shekara 30 ba sannan saka ta aljanna san hankalinta ya kwanta kaga gaskiya Annabi ya faɗa amma yayi ba'a a cikin ba'a ya faɗa amma kada ka yi ma ɗan uwanka ba'a da zai tayar da hankalin shi ko kuma abin nan haka nan zagi wato da fatinci shi ma malam ya nuna mana cewa mu bar yin shi da harshen nan idan labari ya zo mana mu bincika kafin mu kokarin yaɗa shi domin kamar yadda malam ya mana bayani wato yaɗa magana akwai aikace akwai kuma da furshe da harshe din nan kamar yadda ya mana bayani game da yadda ake wato waɗannan kafafen watsa labaru din nan na zamantakewa din nan yadda wato social media da kaga wani abu an turo kai ma kai maza ka tura da kaga wani mutum kai maza ka tura baka tabbatar da sahihancin abin da aka fada ba idan wanda ya fada na farko makaryaci ne to kai ma kana cikin wadanda kana cikin makaryata din kana cikin wadanda suka yada ƙarya din idan ƙarya ya fada kai ma kana cikin makaryata wanda suka yi ƙarya din mu nisanci wannan kamar yadda mallan ya jawo hankalin mu game da wato zumde da ya fice wanda ana yin shi da harshe ana yin shi da ido ana yin shi da hannu to duka mayagun abubuwa ne wanda suke suna bata zamantakewa da mu'amala tsakani kuma suna bata shi mai yin wannan aiki kuma mallan ya jawo hankalin mu da cewa kazafi shi ma daga cikin kaba'ira kuma ana yin kazafi ne da harshe a nisance shi a kauce mishi domin a samu tsira duniya da kuma wato zaman lafiya a lahira a samu zaman lafiya a duniya kuma a tsira gobe kiyama saboda haka ina jawo hankalina tare da ƴan uwa mahalarta da kuma waɗanda suke ganin mu da waɗanda suke sauraron wannan muhabara da ake yi da mu ɗauki wannan karatu da mallan ya mana da muhimmancin gaske kuma mu yi aiki da shi domin karatu irin wannan ba karatu ne da ake yi don mutum ya san shi ba a ana yi ne domin kai aiki da shi kuma ana so ne idan ka ji wannan karatu yayi tasiri a rayuwarka ya canza rayuwarka ba ana so ne a ce in an tashi za a yi magana kana da abin da zaka faɗa a ciki kawai ba amma kuma in an tashi a wajen aiki a ga maganan ka koko ilimin ka yayi gabas aikin ka kuma yayi yamma ba a'a su jera ne su tafi tare ina roƙon Allah tabaaraka ta'ala ya saka ma shi malamin da alkhairi kuma ya nawa mizaninsa da wannan muhadara mai ƙarfi da ya mana shugaban zama kadi Allah ya saka mishi da alkhairi yadda ya saita wannan zama ya kuma jagoranci wannan zama wato waɗanda suke tsaye akan wannan committee na lajnatul da'wa ne ko waɗanda suke tsara waɗannan wannan lakcoci akai akai wanda suke tara mu suna wayar mana da hankali suna nusantar da mu game da abin da shafi rayuwar mu ta addini da ma rayuwar mu ta zamantakewa Allah ya saka musu da alkhairi hakika mawdu'an da suka zabo sun yi nisan tunani suka ga suka zabo su kuma sun zauna sun tace suka dauko waɗanda za su yi gabatar da mawdu'in su bashi kuma haƙƙin shi su mishi adalci Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya maida kowa lafiya a sabin da aka karanta mana ya mana amfani duniya da lahira wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
alhamdulillah da ji dai mun san cewa mun zo gab da karshen wannan shi abinda malamai suke jawo hankalin mu fahimta game da harshe shine da baki ko kuma da harshe kake musulunta kuma kana ka mutum na kafirta da harshe kana iya shiga aljanna kuma da harshe zaka iya shiga wuta da harshe zaka iya ginawa kuma da harshe zaka iya rusawa da harshe zaka iya tarawa kuma da harshe zaka iya watsawa shi yasa ma misali da mutane su bata garshe yake cewa wa inna minal bayani lasihir shi bayani shi zance shi baki ko harshe da kake ganin shi sirtaccen abu ne saboda haka idan kai amfani da shi yanda ya dace to shine sai ka samu abin da ya dace idan kai amfani da shi ba yanda ya dace ba to lalle kan zaka samu abin da bai dace ba saboda haka yan uwa musulmi muna ƙara godiya ga shi professor da ya tsara mana sharhi da bayanai akan wasu maganganu ko kuma wasu nasoshi da mallan ya jawo kuma ina ƙara godiya ga waɗanda suka shirya wannan tarurruka da suka ba ni dama na jagoranci wannan ina fata abin da muka yi daidai Allah ya saka mai kowa da alkhairi kuma ya sa mana shi cikin mizaninmu wanda muka yi kuskure a cikin wannan zama kuma ubangiji Allah shi gafarta mana muna godiya ga kowa da kowa duk wanda ya samu halartar wannan wuri cikin maza da mata da kuma wanda suka ji mu a nesa da kuma wanda suke da niyyar zuwa ku samu damar zuwa ba ubangiji Allah ya saka mu kowa da alkhairi aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaykum.
Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya saka da alkhairi a mai girma kadi da kuma babban malami Dr. Muhammad Sulaiman da ya gabatar mana da muhadara mai shiga jiki matakar gaske wanda duk wanda ya kalli mahalarta a cikin wannan masallaci tabbas zai fahimci an yi wa'azi wanda ya tasiri. Sannan ko muka saurari taliki daga babban malaminmu Professor Ahmad Jafar Abdul Malik, Allah ya saka da alkhairi. Kamar yadda Professor a cikin karkare wanda ya faɗa yake jinjina ga majalisar malamai ta kungiyar Jama'atul Ibadatul Bidawai Kamatu Sunna kamar hukumar Zaria, shakka babu irin waɗannan karatuttukan wani aiki ne wanda majalisar ta tasa gaba haikan gobe ma akwai rayuwar zama irin wannan a masallacin Abdullahi bin Abbas da ke Kwarbai in Allah ya kai mu. Kuma da yawan mutanen Zaria ba su manta ba, an yi wasu jerin giyan muhadarori kusan watanni ɗaya da suka wuce ko ɗaya da rabi da suka wuce sai da aka shiga duk wani saƙo na garin Zaria. Wurare kusan takwas majalisa ta sanya hikima ta amfani da malamanmu na cikin al'umman da suke karantarwa, kuma alhamdulillah an amfana. Akwai wasu ma da suke tafi wanda da dama ya bayu na tabbatar da sakatare na kungiyar Jama'atul Zalatul Bid'a wai ga mutu sunna na wannan gari Dr. Imam Abubakar Jumari da yayi bayani filla filla. Akwai yanayi na lokaci matakar gaske amma a dunkule kwarai zan roki shugaban majalisar malamai in bashi minti biyu ko uku ko biyar, amma da yake shugaba akwai hikiman dunkula zance ya yi godiya na musamman dangane da waɗannan manyan malamai namu da Allah ya albarkaci wannan gari kuma suka shayar da mu waɗannan gwalagwale na ilimi. Zan yi sama ne sannan sai in yi ƙasa. Zan gayyaci shugaban majalisar malamai na jihar Kaduna Imam Aliyu Abdullahi Saleh. Mai girma kadi, ina roƙon kujeranka.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. Bayan haka ina mana gaisuwar musulunci a dungulanmu kowa da matsayin da Allah ta'ala ya bashi. An ce yanzu in yi godiya ga waɗannan manya-manyan malumma da suka tsaya gabanmu kuma suka sauke mana nau'o'in ilmummuka kuma a fannonin da muke da matuƙar buƙatarsu. Kowane ɓangare na ilimin addini ana buƙatarsa a karantar da shi, a san shi, a ilmance don a aiki da shi. Amma dai ko a cikin abubuwa masu mahimmanci kuma akan nuna waɗansu a matsayin masu mahimmanci, magana akan biyayyen talibai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kamar yadda malaman zubin farko suka yi kuma suka baima wannan maudu'i haƙƙinsa, suka yi adalci a ciki. Dukkan wanda ke nan tun farkon farawa har zuwa wannan lokaci ko in ce lokacin da suka tsaya, na tabbata zai gaskata abin da na faɗa. Allah ya saka musu da alkhairi. Bayan an dauke wancan zubi na malaman farko da kuma wancan mawdu'i nasu, aka kuma zo aka biyo da wani wato babban darasi kwarai wanda ya shafi harshe. An nuna mana girman ni'imar harshe da matsayin harshe, yadda idan aka yi amfani da shi yadda ya dace, zai daga darajar mai shi duniya da lahira, ya kusantar da shi zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ya tabbatar da shi a matsayin masoyi ko mabiyin bayyanta alkancin da aka yi magana a kansa na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idan kuma aka yi rashin sa'a, to Allah ya kiyashe mu. Cikin waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya lafzanta cewa yana son su a zamaninsa, akwai Mu'az ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu, wanda Annabi ya nassanta cewa inni la uhibbuka ya Mu'az a wani hadisi nasa. To wannan Mu'azin kuma shine ya kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da shi matsalolin harshen nan da malam babban limamin mu ya tattauna akan shi. Zubin farko na malaman limamai ne na Juma'a, zubi na biyu kuma limamai ne na Juma'a. Ina ganin ina iya cewa iyayen wa'ancan zubin na farko. Kai wannan majalisar Allah ya yi mata albarka gaskiya. Majalisar malamai ne ban sani ba, ko ke zan fara yi ma godiyan ne ko ku, amma dai tunda ba shawara zan nema a bani ba saboda kurewar lokaci, bari in yi nawa ijtihadin. Ijtihadin shine in fara gabatar da godiyar da jinjinar da cikakken fatan alheri ga musamman wa'annan malaman namu da sai da suka yi takakkiya ta kanasta addinin musulunci, suka ansa gayyatar majalisar malamai, suka zo suka ba da wannan gagarumar gudunmuwa. Akaramakallahu babban dakta, dakta da ban san shi ba haka irin dai ina jin shi dai, ko kuma ce na san shi, amma ina na san shi a jami'ar jihar Kaduna, sai kuma a Sultan Bello, sai a Kaduna, sai a jihar Kaduna. Nan kawai na dan san shi haka, amma ban san shi ba sai da wata tafiya ta hada mu da shi ta aikin haji. Da muka je can na ga yana shiga yana fita ana zuwa yana zowa, wayannan jajayen dai bayan Allah nan Larabawan nan, sai na ga shi kamar can din kamar yana Kaduna, ni ce a'a kai ashe haka yake. Allah ya kara albarka, Allah ya kara takawa, ga tawabi'u kuma ga kyauta na wannan haduwar da muka yi da shi. Ni bazan tsaya iya nan, amma dai ni na ji dadi gaskiya. Yawwa, a batta a iya nan. Shi ko professor yana cikin malaman mu, ka gan shi nan, amma ba zai taba yadda ya ce shi wani bane ba. To kada yin tsawaita, na ga mutane da sun yi alwala, alhamdulillah. Allah ya kara albarka, Allah ya saka muku da alkhairi, Allah ya kara ilimi mai amfani. Sannan dawo kan ita majalisar malaman da ta shirya wannan, da ta jagorancin shugabanta, jagoranta Dr. Zubairu, Dr. Nuruddin Zubairu Ad-Dambawi hafizahullah. Allah ya saka da alkhairi, ya kara jagora da kuma gudunmuwar manya-manyan 'yan majalisarsa, sakataransa da kuma sakataren kungiyar a wannan karamar hukuma. Duka dai kowa Allah ya saka miki alkhairi. Iyayenmu mata ba za mu manta da ku, kuma muna yi muku godiyar haɗin kan da kuka bayar. Kuma alhamdulillahi ni dai na yi sha'awar matsayin da kuka kasance da kuma rawar da kuka taka, domin galibi al'adar haɗuwar mata a yi ta jin hayaniya da kayaniya da kaiwa da komowa haka, amma ku na same ku a natse. Allah ya ƙara albarka. Ba zai yiwu in rufe baki ba, ban isar da godiya ga jami'an tsaronmu ba, 'yan agaji. Allah ya saka muku da alkhairi, Allah ya ƙara gudunmuwa da kishin addini, kuma ya ƙara kwazo da haɗin kai a duk lokacin da aka kira wannan irin kiran. Kuna gaba-gaba, kuna tsaye har farko har ƙarshe. Allah ya saka da alkhairi. Sannan sauran mahalatta wanda aka gayyace su kuma suka ansa, duka kowa da irin gudunmuwar da ya bayar, Allah ya saka musu alkhairi. Wayanda ma uzuri ya hana su su zo, su ma muna gode musu bisa niyyar da suka yi. Allah bai kaddara ba, Allah ya kai musu lada. Kuma na jan kunnan mu da Allah, gobe an gaya mana akwai wani zaman irin wannan, shi ma mu ba da haɗin kai mu cika masallacin kamar haka. Allah ta'ala ya ba mu iko kuma ya sa albarka cikin rayuwarmu. Malam muna fata yanda kuka zo lafiya Allah ya mai da ku gidajen ku lafiya da gagarumin lada da nasara. Kuma cikin abin da zai gudana yanzu wanda ba su da alwala su maza su yi domin da an kammala za a kira sallah kuma shi limamin mu babban limamin mu na Sultan Bello shine zai zama liman a matsayin shi na matafi an hada sunnar gaba ɗaya ta tabbata kenan ban sani ba ko zai hada sallar duka da azhar la'asar wannan dai mu a matsayin mu na ƴan gida yana sallamewa za mu tashi mu ci ko abin da ya wajaba akan mu narkawai biyu Allah ya gama ayyukanmu da karba Allah ya saka mana alkhairi ya kare inganta rayuwarmu ya ba mu lafiya da zaman lafiya a kasar mu ya kiyaye mu daga dukkan abubuwan da suke Allah baya son ya ji su ko bai so ya gansu na matsalolin tsaro musamman kuma zan mika abin magana ga mai gabatarwa shi ma muna mai godiya Allah ya saka mata alkhairi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يساك على الخير شغبا مجلسا معلمي ناجهر كدونا قباكي دا الشيخ إمام علي أبلاي تلي الله يكرم رأيو البركة البركة الزرية كما يدعى قبق صلوك شيا مصوفري لكسي amma dai a karkarewar zarroki a gurguje shugaban majalisar malamai nayi sama ne dama na ce zan yi kasa shugaban majalisar malamai na karamar hukumar Zaria Dr. Imam Nuruddin Zubairu Dambo insha Allah cikin minti daya ko biyu zai sanya albarka Imam Dr. Nuruddin Zubairu Dambo bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زين أمباني دوانا داما دومو أمبادا حقوري بسا تنجي دا أكا سامو قريشن چكان آدن دا أكي أسالي يا كما تأتي بايان أنقبا ترد ودن وعز الزكا to kuma za a bada award ga waɗansu manyan malamai da wasu muhimman mutane waɗanda suke taimaka ma addinin musulunci da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma kasaltuwan wasu matsaloli da kuma ƙurewar lokaci mun yi shawarar mu ware ma bada award din rana ta musamman mu kira ta award an appreciation day wadda zamu gayyaci wasu muhimman mutane da muhimman gidaje waɗanda suka bada gudunmuwa kan ci gaban sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a ganin nan a ba su kyaututtuka a faɗi alkhairan asalin waɗanda suka assasa wannan gida muna da dattawa da yawa waɗansu sun riga mu gidan gaskiya wadda a gwagwarmayar wannan kungiya ta jama'atu izalatul bid'ati wa iqamatu sunna sun bada gudunmuwa kwarai musamman a shekarun baya to muna so yanzu to muna tunawa da su muna tunawa da alkhairin su sannan akwai kungiyoyi na sunna waɗanda duka suna bada gudunmuwa wajen ci gaban sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a garin nan kuma muna so mu karrama su domin ita kungiyar Izala ita ce uwa su sauran kungiyoyin sunna waɗanda su ma suna bada gudunmuwan su to muna so Izala ta karrama su ta ba su wani award na musamman dan kara zaburarsu so muna fatan da Allah ɗan uwa duk sanda aka ji kira za a amsa kabe da aka amsa wannan insha Allah ku zalimi muna da wato award and appreciation day wadda majalisar malamai za ta jagoranci shiryawa da bada award ga waɗansu mutane na musamman insha Allah a ƙarshe bayan wa'azin gobe wanda muke roƙon maza da mata da suka halarci wannan wa'azin don Allah su zo gobe masallacin matarkaci na Juma'a Jami'u Abdullahi ibn Abbas a nan Ƙorbai to Allah akwai irin wannan zaman wanda Dr. Rabi'u rijiyar lemo sai zo daga Kano da Dr. Jamilu magaji zarewa wanda shi ma zai taho daga Kano a gobe in Allah ya yarda yawa to Dr. Falilu magaji zarewa su muna buƙatan duka jama'a a halarta sannan akwai wa'azi da muke shiryawa da majalisar malamai ke shiryawa wanda irin wa'azi ne da izala ta dade tana yi nada da alaramma da mai jamba wato da mai fashin baki da minbari wanda za a buga garin nan wurare insha Allah dan kankanin lokaci nan gaba kadan da izinin Allah za a shirye wannan muna muku godiya kwarai da gaske shugabanmu Sheikh Sani Yakubu muna masa addu'a Allah ta'ala ya kara masa lafiya to waɗannan ayyuka da ake ana yi ne wato bisa umurnin shi da izinin shi da karfafa gwiwarsa da shawarwarin sa shike bada izini ayi shike bada dama a tsaya a can a ci gaba nan Allah madaukakin sarki ya kara masa lafiya ko kuma Allah ya kara mana hadin kai ɗan agajin mu karkashin jagorancin Malam Isma'il da Malam Abdulrahman Allah ta'ala ya kara mana hadin kai da tafiya tare committee islamiyya committee islamiyyu dake karkashin majalisar malamai ta jama'atu izalatul bid'ah ta kamata sunna da nisa'u sunna waɗanda su ma suna karkashin majalisar malamai duk waɗannan committee suna ba mu hadin kai muna fatan Allah madaukakin sarki ya kara mana son juna da yin aiki dan addinin musulunci saboda Allah Allah madaukakin sarki ya saka wa ƴan sanda divisions din mu area commander namu na Zaria muna masa godiya DPO na nan cikin gari muna masa godiya domin ya turo mana ƴan sanda ko kun gansu sun zo nan da motar su Allah ta'ala ya saka muku da alkhairi sannan JTF su ma sun bada gudunmuwa civil defense su ma sun zo nan sun bada gudunmuwa duka karkashin jagorancin su ƴan agajin mu Malam Isma'il da shi da jama'arsa wassalamu alaikum